بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
Muka ce duk wanda ya garwaye imaninsa da babban zalunci, to babu shi ba shiriya, sannan kuma babu shi ba amintuwa daga azaba a duniya ko a lahira. A duniya ba zai amintu ba, domin jininsa ya halatta. Idan an zo yaƙi za a iya ya kasa, za a iya ribance dukiyarsa, ko ba zai karɓi sunan shiryayye ba, ko ba zai amintu wata a lahira. Saboda mai ya garwaye imaninsa da babban zalunci. Amma wanda ya garwaye imaninsa da ƙaramin zalunci ba, muka ce yana da shiriya, sai dai shiriyarsa ba ta zanto kamila ba. Yana da aminci, sai dai ba za mu ce ya zamanto amintacce 100% ba. Ta iya yawa irin zaluncin da ya yi a nan gidan duniya, zalunci ne na sata, wanda duk da ba za a zare masa ransa ba, amma dai za a iya mai yanke masa hannu. Yana ba ta an fahimta. Sannan ranar tashin kiyama kuma al'amarinsa yana wurin Ubangiji. In ya ga dama ya masa gafara, in ya ga dama kuma a kama shi da azaba gwargwadon ƙaramin zaluncinsa, sai dai ba zai dawwama a cikin wuta ba, za a kai shi aljanna. Sannan ma karanta hadisin Ubada ibn Samit, wanda ya ambaci ababe guda biyar. Abu na farko, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Na biyu, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Na uku, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min. Na hudu, wal jannata haqqun. Na biyar, wan nar haqqun. Wanda duk ya yarda da wannan, kaga wannan sharadi ne. Menene sakamakon sharadin? Adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al-amal. Ubangiji zai shigar da shi aljanna gwargwadon abin da ya kasance a kai na mai na aiki. To shi ne muka ce akwai fassara biyu. Amma dai mace za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikinsa, ma'ana aljanna daraja, wanda ya fi wani aiki ya fi wani daraja, ya fi wani samun matsayi. Amma mace za a shigar da shi aljanna gwargwadon aikinsa, ma'ana kila a shigar da shi a farkon al'amari, saboda an yafe masa kananan zunuban da ya yi, kila kuma a'a sai an yi masa azaba gwargwadon laifuka da ya yi kanana kafin a shigar da shi aljanna. Duk wannan kowanne na iya yiwa. Yau za mu tashi kan hadisi na gaba. Wa an abi sa'id al-khudri an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qala musa ya rabbi allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi qala qul ya musa la ilaha illa allah qala ya rab kullu ibadika yaquluna hadha qala ya musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أنت أبو حديث لك أبو سعيد الخدري شوكم يأتي لك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تبتك ليسي قال موسى يا ربي. النبي موسى عليه السلام بيسي يا ربي معنى يا أبنجدنا allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi sanar da ni wani abu azkuruka da zan rinka ambatanka wa ad'uka bihi kuma in rinka roƙonka da shi anan yace ad'uka min ad-du'a'i mun ko sha fada ba so ɗaya ba ba so biyu ba cewa ad-du'a'u yanqasimu ila qismayn yanqasimu ila du'a'i ibadati wa du'a'i mas'alatin da aka ce koya mun wata kalma in roƙe ka ko in ambace ka da ita ma'anar in roƙe ka anan gurin ma'ana du'a wa ibada ke an gane ku qala ya rab aqwa kull qala sai Allah ta'ala ya ce da shi kul ya musa la ilaha illallah ya ga annabi musa ka rinka fadin la ilaha illallah ma'ana in kana roƙon wata kalma da zaka ambace ni ko ka roƙe ni da ita rinka fadin la ilaha illallah qala annabi musa alaihi salatu ya rabbi ya ubangiji kullu ibadika yaquluna hadha ai duk bayan ka kowa yana fadin la ilaha illallah yana san ake bance shi da wani zikiri wanda shi kadai zai ba abin da kowa ke fada ba kana sai Allah ta'ala ce da shi ya Musa ya kai Musa law anna samawati sab'a da a ce sammai guda bakwai din nan wa amirahunna ghairi da duk wanda ke cikin su na halittu ba ni ba wal ardina sab'a kasai guda bakwai din nan gaba ɗaya da duk abin da ke cikin su na halittu da ake gaba ɗaya a tattara su fi kiffatin a bari ɗaya na wato ainihin sikeli wa la ilaha illallah fi kiffatin a sanya kuma la ilaha illallah a ɗaya ɓangaren na mizani na sikeli malat bihinna la ilaha illallah da sai la ilaha illallah ta rinjaye su saboda nauyinta saboda girmanta ka duba saman bakwai gaba ɗaya daga saman bakwai a tattara su da duk abin da ke ciki na girma na mala'iku da halittu a tattara su a sa a bari ɗaya na mizani na sikeli a dauki la ilaha illallah ita kadai a sa a bari ɗaya na mizani na sikeli to la ilaha illallah gaba ɗaya ta fi su nauyi abinda wannan ke nuna wa falalan tauhidi ma'ana idan mutum ya je ranar tashin kiyama da kalmar la ilaha illallah kuma ya zanto lafiya kalau take ba wani datti na shirka da ya gurɓata ta ba wani datti na bid'o'i da ya kawo mata cikas to wannan la ilaha illallah din za ta iya rinjayar dukkan wani dangin ayyuka na farko saboda nauyinta saboda girmanta tunda gashi girmanta ya kai ta rinjaye mai sammai da ƙasa da abin da ke cikin wannan hadisi imamu ibnu hibban al-busti ya rawaito shi da imamu al-hakim imamu al-hakim yace hadisi ne sahihi sai dai kuma kash bincike ya nuna hadisi ne dha'ifi bincike ya nuna hadisi ne dha'ifi sai dai akwai hadisai guda biyu da za su iya isar maka saban abinda wannan hadisin ke so ya isar hadisi na farko akwai hadisi na imamu ahmad wanda aka karbo daga abdullahi bin amr bin al-as annabi nuhu ne alaihi salam mutuwa ta zo masa dan haka sai cewa ɗansa alayka bi la ilaha illallah abinda kawai zan maka wasiti yawan maimaita kalmar la ilaha illallah yace abinda yasa nace maka haka da a ce saman bakwai da kasan bakwai gaba daya za a tattara su da halittun da ke cikin su a sa su a mizani da la ilaha illallah ta rinjaye su da a ce za a tattara saman bakwai da kasan bakwai a mayar da su wani katon zobe na karfe mulmulalle to ba abinda zai iya karya shi idan ya fado kansa sai la ilaha illallah idan la ilaha ta fado kansa sai ta tsaga shi gida biyu saboda girmanta to kaga wannan hadisi ne ingantacce sannan akwai hadisin da ya shahara wurin malaman hadisi cewa hadisin bisaka ya shahara wajen malaman tauhidi da malaman hadisi suna kiransa hadisin bisaka hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito shi ma hadisi ne ingantacce don kullallan abinda hadisin ke cewa ranar tashin kiyama za a zo da wani mutum gaban Allah domin a yi masa hisabi a yi masa kididdigar ayyukansa za a kawo manya-manyan takardu a rubuce da laifuka da barnar da ya yi a rayuwarsa manya-manyan takardu ɗai-ɗai har guda 99 ɗari ba ɗaya kowace takarda ɗaya idan an buɗe ta iyakacin faɗinta iyakacin inda idan kake iya zuwa ba abin da ke cikin ayyukan barna rana ga ta ga watan kaza ya sha baransa ya yi barna ya yi irin kaza ya yi laifi iri kaza shine kawai abin da ke takarda daidai har 97 ko sai ya gani ido ubangiji ta'ala ya tambaye shi cewa shin mala'ikun da ke rubuta ayyuka sun zalunce ka shi ya ubangiji ba su zalunce ni ba laifin da ne da suka rubuta an rage maka wani abu yace ba abin da aka rage to kana da ta cewa kana da abin da zaka gabatar shin kana da wani kyakkyawan aiki ya Allah ba ni da cewa yau me zan iya gabatarwa kuma ba ni da cewa wai barawo a hannun mata ko ba ni da cewa me zai ce sai ubangiji ce bala inna laka indana hasana yace sai ka manta amma kana da wata hasana guda a wurin mu sai a dauko wata ɗan takarda kamar fadin tafin yatsa ita ce abin da ake kira bisaka a larabci larabcin zamani sukan kira ID card da suna bisaka shine duk karamar takarda mai fadin da kila bai wuce takardar hannu ba sai a dauko wata takarda ɗayar kanwa ta ce to hasana din da kai tana cikin wannan takarda shi ya ubangiji wannan yar filin yanda takardar ya za ta yi da wancan manyan manyan takardu 99 wannan guda ɗaya bata fita kun yatsa ba sai a bude takardar abin da ke ciki shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah banda la ilaha illallah ba komai yace ya ubangiji karamar takardar nan ya za ta yi da wannan manyan manyan takardu Allah ya ce a dora akan sikeli sai a dauki 99 nan a dora a bangare ɗaya na sikeli sai a dauko wannan yar karamar takardar mai la ilaha a dora a bangare ɗaya na sikeli duk sai ta rinjaya wancan sauran sai ya shiga aljanna to kaga wannan hadisi ne ingantacce a takaice kaga wannan hadisi guda biyu na dauke da safan da wannan hadisin ke son da ya tabbatar a babin falalar tauhidi duk da cewa in mun kawo wannan hadisi na Abu Sa'id riwayar Ibn Hibban da Hakim masanin hadisi zai iya ce mana hadisi ne dha'ifi ta fuskar riwaya mu kuma zamu iya cewa ta fuskar diraya akwai hadisan da ke dauke da safansa ina fatan kun fahimta to saboda haka ne dukkan wannan dai abin da yake nuna mana falalar tauhidi, da kuma cewa tauhidi in ya tabbata a cikin zuciyar dan adam na iya sa akan karewa mutum zunubansa. A gaba sai malam yace wa litirmizi wa hasanahu an anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul qala allah ta'ala ya ibna adam law ataitani bi qurabil ardi qataya thumma laqitani la tusriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wannan hadisi na Imam at-Tirmidhi ne, wa hasanahu kuma Imam at-Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun, hadisi ne ingantacce, hujja ne. An Anas sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, an karbo daga Anas dan Malik yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu yana cewa qala Allah ta'ala, Allah madaukaki ya faɗa, to wannan hadisi kullu yace ya ibna adam, ya kai dan adam. Wannan lafazi ne da ya shafi kowa da kowa, maza da mata, tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen halitta, kowa daga cikin jinsin dan adam, daga cikin jinsin mutum, yasduqu alayhi anna ibn adam, zai gaskatawa gare shi cewa kiwaye dan adam. Ya ibna adam, ya kai dan adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, da a ce zaka zo wurina da cikin kasa khataya na ayyukan laifi, adadin laifin da kai shine adadin cikin kasar duniya. Thumma laqitani, sannan ya zanto ka gamu da ni gobe kiyama, la tushriku bi shay'a, ba tare da ka hada ni da wani ba wajen ibada, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, ni kuma da na kawo maka cikin kasa din na gafara dan akan kare zunubin da kazo da ke cikin kasa. Wannan kuma hadisi ne shi ma ingantacce. Duk wadannan hadisi suna nuna falalan tauhidi, suna nuna tauhidi na zama sanadiyan kankare zunubi. Sai dai abinda ake so mutum ya fahimci irin wannan hadisi, ya fahimce su a tafarau a mahanga ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Menene mahanga ta Ahlus Sunna wal Jama'a? Kada irin saƙon da waɗannan hadisai suke ɗauke da shi na kyakkyawan alkawali da albishir ga mai kyakkyawan tauhidi ya sa Shaitan ya yi maka raɗa, ya ce da kai to aini tunda na zama na kubuta daga shirka, na kubuta daga bid'a, ai ko ba tana zuwa wahalar da kaina ba, tunda ga abin da Annabi ya faɗa ga duk wanda ya tabbata da tauhidi, duk na tabbatar bana shirka, bana laya, bana guru, bana kambu, bana kaza, shike nan na riga na fita. Sai yasa kuma ka kwanta ba a san kai masa wannan fahimtar. Idan kai wannan ya zanto al'amnu min makarillahi, amintuwa daga makarin Allah, wanda Allah ya ce afa aminu makarallahi wala ya'manu makarallahi illa alqawm, da haka ba a san al'amru min makarillahi, so ake ka tabbata duk abin da hadisin ya faɗa ka gaskata a cikin zuci, amma ka himmatu wajen aiki dan shiga aljanna daban, samun daine na sama 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 a cikin aljanna kuma daban, aiki ne duk zai taimaka ka samu wannan. To ko ba a san kana da matsayin da zaka samu daine na goma, ka tsaya ka tafi zuwa daine na ɗaya, ya kamata ka ƙara himma ka zage dan sai. Na biyu, ka fahimta cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine shugaban halitta, Allah ya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Duk wannan nashi an bashi fatahi, budi mabayyani, an gafarta masa abin da yake zunuban sa na da wanda zai nan gaba in zai an yafe masa. Allah ya cika ni'imar sa gare shi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya yi alkawalin taimakonsa ya ba shi agaji da nasara. Allah ya yi alkawalin shiryar da shi tafarki madaidaici, ba wani wanda ya samu wannan tabbacin irinsa sallallahu alaihi wa sallam. Amma tare da haka sai ya rinka tsayawan dare har kafarsa tana tsatsagewa, kafa ta kumbura bai daina ba, bayan ta kumbura ta zo ta fashe ta tsage ya yi faso a sakamakon qiyamul layli. Duk da wannan matsayin, duk da wannan martaba, kamar yadda hadisi yake cikin sahih Bukhari, har matarsa Aisha ta rinka ji masa tausayi tana cewa yaya an riga an gafarta ba komai da komai kuma ka wahalar da kanka, sai kuma sai yace afala akunu awdan shakura, to da an gafarta ko ba zan yi godiya ba, ai wannan godiya ce kuma nake ga ubangiji na gafarta mai zan dace. To irin fahimtar da ake so kaiwa irin waɗannan da take, kada kai musu fahimta ta waɗanda za su amince wa makarin ubangiji, sai ka dauka cewa ai shikenan tun da ba na jin samun hautu da mutsira, ba sai nayi qiyamul layli ba, ba sai nayi zikiri ko salatin annabi ba, ba sai nayi sadaka ba, Ahlus Sunna wal Jama'a tauhidi ya tabbata, na zama na nisanci bid'a, bana kaza bana kaza, kada mutum yayi wannan, ya zanto al'amuri makarillahi. bayan Allah nagari ko da wani lokaci ƙara himma take a cikin ayyukan alkhairi, suna kusa da kabari suna ƙara aikin alkhairi, suna kusa da kabari suna ƙara aikin alkhairi, har ya zanto ranar da tafi kowace kyau a duniya wajen ayyukan alkhairi a rayuwarsu ita ce ranar da suka bar duniya. To wannan shine kyakkyawar tuka wanda kowane bawa ya kamata ya fatan samun ta, ba a san ya kasance ka rage so ake ka tsara ka duba duk matsayin da sahabbai suka samu da matsayin da bayan Allah nagari suka samu, amma ba sa amincewa cewa take rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma, kamar sun samu ba amma take ba mu wata rahma, ba mu wata rahma, ba sa daina ba. Kamar yadda bangare na biyu hadisan da suke razana zuwa ta faɗo wani aiki kaɗan, a faɗo wani aiki na sabo a ce za a shiga wuta, a faɗa aikin sabo a ce za a shiga wuta, irin waɗannan hadisai ba a so ka fahimce su irin yadda khawarij suka fahimce su. Su khawarij yadda suka fahimci waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi, duk wanda ya sabo ya mutu zai dawo cikin wuta ba fita. Idan kai haka ka zanto cikin waɗanda suke kana tsohon rahmatullahi ta'ala, sun ɗebe tsammani. Wanda kuma Allah ya ce qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, bi yawan sabon ka fa a so ka daidai tsammani. Tunda kaje mai shirka ba an ce to balla tana kai mai sabo, mai shirka ba an yi to balla iya kai masa balla tana kai mai sabo sai a kiyaye maka mai shirka fa ai laifin khawarij kenan. Idan mutum ya yi shekara 100 yana shirka sai zo to ba za a gafarta masa, to ya za a yi kuma kusa mai sabo shi kuma zai dawoma a cikin wuta, wannan bai zama tanakudi ba kenan. To dan haka so ake waɗannan nassoshi da ke barazana da wuta da nassoshin da ke alkawarin aljanna, na alkawarin aljanna amfanin su sa ka sare, na barazana da wuta amfanin su sa ka tsoro. In kana tsakanin sare da tsoro sai ka zanto kullun cikin aikin alheri kake har ka bar duniya. Amma matakar ka ɗaya bai tsammani to shikenan sai gaba ɗaya kare ya zuci ta kama ka, ka ɗauka cewa ai ka riga ka halaka kuma babu wani gyara. Matakar ka baiwa kanka garanti to sai ɗan ya ci nasara a kanka. Kace akai an gafarta ba kai da dangin gidanku gaba daya, ai dan saboda haka babu ronka. To annabi wanda kake bin sa an gafarta masa amma lokacin ranka kiyamul laili a fa suna bacewa, fahimta take daidai ko ta take daidai yo wai ma zai hada ku ba, ai an cuci sanda wai awa an cuci takobi da kace ai takobi ta fi sanda kai bi, amma zagi wannan takobin alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa anza min al'asa, ai zagin takobi aka yi dace kai takobin nan ta fi sanda kaifi, yau da waye ma zai hada su. Saboda haka a ce ma a hada ka da kai da annabi wa wani tsoron Allah kamar an yi wa annabi ba daidai bane ba, yau waye zai hada ka waye kai kuma. To irin wannan fahimtar ake so mutum ya wannan, yanzu wannan na nuna mana falalan tauhidi, na nuna mana duk abin da zaka tabbatar a rayuwa a bayan tauhidi yake. In tauhidi ne ya riga ya tabbata to gida ya samu, an riga an yi rufi baya ruwa, sai a zo ana maganar falasta ko ana maganar fenti, wani irin fenti za a yi. Amma kawai babu gida, kango ka zo kana cewa idan na yi gidan ga irin fentin da zan sa, ka je ka sayo fenti ka kawo, ko bulo ɗaya babu a fulotin ka, ya zama shirme kina. To haka ne dukkan wanda ke kiyamul laili yake zikiri yake hailala amma ba da tauhidi, me kake kuma? Me kake tuntuni ba ka ba shawarar mai ahlari ba? Menene farkon wajibi akan mukallaf? Tasihu imani, awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani, thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardhu ainihi. To kai ba tasihu imani kaje ka kama nafi, sai kace dan tabliq ba tauhidi ko ne sisan ko ba, amma sai mutum yi tanafila har bayan la'asar, har rana tana kusa dan da faduwa yana nafila, kai kuma sai abin da yake wanda wani. Mane ce fihi masail, fihi adh-dhamir ya'udu ila al-bab, a cikin wannan babi masail akwai mas'aloli da ya kamata mu fahimta. Al-ula mas'ala ta farko sa'atu fadlillahi yalwan falalar ubangiji ta Allah, lalle falalar Allah tana da yalwa, ke yadda za ka yi sako mai yawa amma falalansa ta zo ta sa a wanke maka wannan sabon, ko da wani lokaci abinda za ka kudurce a zuci yalwan rahamar ubangiji ya fi fushinsa subhanahu wa ta'ala. Asaniya na biyu kasratu thawabit tauhidi inda Allah, yawan ladan da tauhidi ke da shi a wurin Allah. Mutumin da ya tabbatar da tauhidi babu abin da zaka yi ka samu lada sama da tauhidi a wurin Allah. Kalisatu mas'ala ta uku takfiruhu ma azalika lizunub, tare da cewa tauhidi yana saboda samun lada mai yawa, haka kuma tare da haka yana kankare zunubai, wato ya haifar ma da samun lada sannan ya haifar ma da kankare wani bangare na zunubanka. Ar-rabi'atu na hudu tafsirul ayati allati fi suratul an'am. A wannan babi mun fahimci tafsirin ayan nan dake cikin suratul an'am. Ita ce fadin Allah ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-khamisatu mas'alata biyar ta'ammulil khamsil lawati fi hadith Ubada. Mutum ya lura da al'amurra guda biyar din nan waɗanda ke cikin hadisin Ubada ibn Samit, wato man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu zuwa ƙarshe, wan nara haqqun wal jannatu haqqun har zuwa ƙarshe a dakalahu Allahul jannata ala ma kana min al'amal. Aka ambaci ababai guda biyar, aka ce duk wanda ya amince da su ya yi kyakkyawan shaidawa da su, wannan zai sabota masa shiga aljanna. A wannan babi din muka fahimci wannan. As-sadisatu mas'ala ta shida, annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadithi itiban wa ma ba'dahu tabayyana laka ba'ana la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Mas'ala ta shida shine annaka idza jama'ata bainahu wa bain hadith itiban, idan ka hada tsakanin hadisin Ubada ibn Samit da hadithin Itiban ibn Malik wa ma ba da huda abin da ya biyo baya na hadisai, ta bayyana laka ma'ana qaulu la ilaha illallah, za ka fahimci hakikanin me ake nufi da la ilaha illallah. Dogara da waɗannan hadisan, hadisin Ubada ibn Salih da hadisin wa Itiban ibn Malik da hadisan da suka biyo baya, za ka fahimci hakikanin menene la ilaha illallah. Hakikanin ma'anan la ilaha illallah, la ma'abuda bi haqqin illa Allah ta'ala, ba abin bautawa da gaske bisa cancanta sai Allah. Wato ba wai ma'anarta ba la khaliqa illa Allah, la raziqa illa Allah, ba haka take nufi ba. Akwai wanda in ka ce me ma'anar la ilaha illallah sai ce ba sarki sai Allah, ba mahaliki sai Allah, ba mai amintawa sai Allah, ba mamallaki sai Allah, ba wanda yake sarrafa dare da rana sai Allah. Har yanzu bai san ma'anar la ilaha illallah ba. Inda wannan ne ma'anar la ilaha illallah, da annabi bai zare ta ko biya ya kisa Abu Jahil da su Abu Lahab, domin duk sun yi da wannan, sun yi da ba mahalici sai Allah, ba mai arzawa sai Allah, ba mai kashewa sai Allah, ba mai rayawa sai Allah, duk sun yi da wannan. A ina ne abin da mu sai da ba, ba abin bautawa da gaskiya shi kadai sai Allah. Ma'ana ba ko sai suka bu sai da abota ma Allah ba, sun yi da abota masa, amma a keɓance shi da bauta ne bu sai da ba. Inda za a raba bautar a ba wani kuma a ba Allah, ko da rabon da za a ba Allah din ya fi yawa, amma sauran ba a dan babba su sun yadda da wannan. Abinda ba su yadda ba, sure bauta gaba ɗaya zanto haƙƙi ne na Allah shi kadai, sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida, yanzu dukkan alloli a manta da su a mayar da guda ɗaya, gare shi za a dogara, shi za a roƙa, da sunan shi za a yi rantsuwa, in za a faɗi shi za a kira. Yanzu wannan ko za ta sabu bindiga a ruwa, wannan kadai za a yi, to shine suka kiyarda. Amma sun yarda a bashi nashi, kuma wani kuso ma hadanta a bashi nasu, a raraba a daddaza. Dan haka sai suka rabu gida biyu, raba kafa suka yi. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah bukul sina lahuddin falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun. In suna cikin teku, jirgin ruwa ya tambal tambal, za a fadi Allah to za a kira. A lokacin koda a kundin su Abu Jahil baya halatta a kira Lata ko Uzza, Allah kadai. Amma in an sauka lafiya, to kuma su ma a iya kira su. Ku fahimci tauhidi da kyau, wallahi za ka gane cewa bai yi hadarin da mutanen muke ciki. Yanzu wannan shi ne abin da mutane ke ciki. Sun yi da Allah ke kashe hake rayawa, wannan su Abu Jahil ma sun riga mu yadda da wannan. Sun yi da bauta ma Allah, amma ba shi kadai ba. Sai shaidan ya ba su dabara. Bautar da za a yi wa wani Allah sai su kiranta da sunan ibada, sai su canja mata suna, sai su ce tawassuli. Kama kafa tawassuli, wannan tawassuli din shine hakikanin bauta din. Sai su canja mata suna, sai su ce ceto. Ai waɗannan sune masu ceton mu, sune masu fada a wurin Allah, sune na gaba wanda yake da uwa a mulhu ba zai ci wansa ba miya ba, su suke da abin nan. Saboda haka sai mu kama su, su sai su isar da mu wajen Allah. Har sai su yi ma misali da cikin garin su. Yanzu ka isa ka je fada ta da sarki kai tsaye, ba sai ka fita kan waziri ba, ta kan magatakarda ba, kaga sun kwatanta Allah da sarki. Yanzu ka isa ka ga gwamna, ba sai ka haɗu da chief security na government house ba,
ba sai ka haɗu waye ba da director na government house, ba sai ka haɗu da sakataren gwamna ba, ba sai an baka appointment ba, ka zo lokaci kaza. Ai wannan kaga kana son wani abu a wurin gwamna, amma sai da ka kama kafa da su. To dan haka kana son abu wani abu a wurin Allah, sai ka kama kafa da waliyai da salihai da kudubai, sai ka kama kafa da su, sannan sai ka samu shiga wurin Allah. Sai ta buga ma misali tsakanin Allah da mutane. Sun manta da cewa gwamna da sarki gajiyayyu ne. Lokacin da gwamna yake cikin office bai san ba waye a waje. Lokacin da ka taho ziyara, in ka zo da nufin ka cuce shi, in ka zo da nufin gyara, duk bai sani ba. Da haka sai ya samu masu tsaro da za su kakkare, tare da haka da masu tsaron wata rana shugaban kasa da ƴan tsaron duk a harbe su ai juyin mulki. To haka Allah yake. Allah jin tsoron juyin mulki yake da zai sa waliyai su rinka gadi kafin ku iso, sai waliyai sun caje ku, sun su gabatar da bukatun ku wajen Allah. Haka mata mutane su fahimci wannan. Wallahi duk rigimar da suka yi da Abu Jahil ba wai dan ba su yarda da Allah bane ba, sun yarda da Allah. Sun yarda akwai shi. Duk ga nasoshin Qur'ani suna nunawa, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaquluna Allah. Ko ba wai dan sun ce ba za su bauta Allah ba, sun yarda bauta masa. Sun yarda a kira shi idza rakibu fil bilki da'a Allah mukhlisina, wanda ikhlasi dan shi aka halice ka ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din hunafa. Amma sai suka ce a laraba. Yadda yanzu su ma masu shirka masu dukkan waɗannan bin ɗariƙo da menene su ma ta suka aime a rarraba. Su waɗancan sun sa abin suna ibada ƙarara, sai dai suna ɗan dabara su ce taqarrubi suke. Su ma suka ce ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Suka ce mu mu'allantar da su ba, bamu ce ba lafiya da wanda suna kacewa suna rayawa. Mun riga mun san ba sa kacewa ba sa rayawa, amma dai kama kafa muke da su don su kusantar da mu zuwa ga Allah. Shi ma haka wannan zai ce ma bai yadda wa ai inda za ka san ɓarnar tafiya, wallahi a wata ɓarnar da masu shirka yanzu suke tabbata da ba na yanzu za su ce ruwan sama wali ne, arziki wali ne, haihuwa wali ne, wanda Abu Jahil bai yadda da wannan ba. Wallahi kacewa rayawa su ce wali ne, ka talauce sai a ce wali ne ya fushi da kai, ya ce ya fushi da kai. Amma sun manta idan ka samu arziki kuma baka tare da su, ba ka cewa wali ne ya arzika ka. Duk ba ka manta da wannan, ina aka tafi da hankulan mutane da kwakwalansu. Shi yasa ba yanda za a yi al'amuran mutane ya gyaru, wallahi sai an fahimci tauhidi. Idan har ka fahimci hadisin Ubada ibn Samit da hadisin Itban ibn Malik da muka karanta, wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawlu la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul magharurina, daga nan kuma zai bayyana gare ka a sarari kuskuren almagharurina, waɗanda aka roɗe su aka ba su jabin tauhidi ba hakikanin tauhidi ba. Duk wahadaniyar Allah da kutubul mutakallimin da suke son su tabbatar, wahadaniyya ta fi salasatu umur, su ce wahidun fi zatihi la sharika lahu, wahidun fi af'alihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la shabiha lahu. Abu guda uku duk ciki ba bauta. Wahidun fi zatihi la qasima lahu, shi kadai yake a zatinsa, ba wanda yake tarayya da shi ya shiga zatinsa. Shi kadai yake cikin ayyukansa, ba mai tarayya da shi wajen raba ayyuka. Allah ya zubar da ruwa a Afirka, ɗayan kuma ya je ya sai Allah shi kuma ya kawo mutanen Asiya, ba mai yin wannan. Sun yi la sharika lahu, wahidun fi sifatihi la shabiha lahu, shi kadai yake cikin sifofinsa, ba ya da wanda ya kama da shi. Wannan shi ne tauhidi a wurin malaman ilmul kalam da muke kwankwatar tauhidi daga cikin littafansu. Ba su kawo tauhidul ibada ba, ba su ce ba wahidun fi ilahiyyatihi la ma'budu ma'ahu, ba su ce wannan ba. Ka duba duk kutubul mutakallimin da muke koyon tauhidi a ciki, ba inda zai kawo wani. Duk tauhidin da za a zo ana koyar da kai kana kuka, tauhidin da tuno wani ya riga ka daga cikin manyan kafiran da. Shi kadai yake kashewa, shi kadai yake rayawa, shi kadai yake arzawa, ya san kwaya a cikin duhun dare, ya san abin da ke tsuntsuwa karkashin teku, ya san kifi, ya san gaiwa, ya san wato duk waɗannan ɗaiɗaiku abubuwa, duk tauhidin rububiyya ne. Magana inda take albaitul qatid, cewa shi kadai za a bautawa. Duk haƙƙin da yake nafi ne sunan shi ibada, kun nafi da shi kadai. Da an ba wani, ko da an ba Allah aka raba, aka bai wancan rabi, aka bai Allah rabi, ko aka bai Allah kashi 99 cikin 100 wanda aka ba shi kashi daya, an yi shirka kuma an fita daga musulunci. Wannan shine abin da kowa ya kamata ya fahimta. Haƙƙin Allah nafi ne shi kadai. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai, at-tanbihu li shartil ladhi fi hadithi itibar, fadakarwa dangane da sharadin nan da ke cikin hadisin Itban ibn Malik. Mai hadisin ya kunsa, inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah. Shine sharadin yabtagi bi, ba wai la ilaha illa Allah kawai ya shiru ba, sharadi yabtagi bi zalika wajha Allah, sharadi ya kamata a kula da shi. At-tasi'atu mas'ala ta tara at-tanbihu li rijhaniha bi jami'il makhluqat, kalmar tauhidi ita kadai na rinjaya dukkanin halittu. At-thalithatu ne ko at-thaminatu mas'ala ta takwas kaunul anbiya'i yahtajun lit-tanbihi ala qawli la ilaha illallah, kasancewar annabawa na bukatar fadakar da su falalan la ilaha illallah. A ina za mu fahimta ka? A hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Abi Sa'id al-Khudri kai hadisin Abu Sa'id al-Khudri, hadisin da annabi Musa ce allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bihi, Allah ce kul la ilaha illallah, shi kuma yace kullu ibadika yaquluna, sai Allah ya faɗa masa ne falalanta. To wannan ya faɗa haka ne ala fardu sihhatil hadith. Mu ko mun tabbatar cewa hadisin da wannan lafazin bai inganta ba, amma mun taba hadisan da suka isar mana da sakon da hadisin ke so yi. At-tasi'atu mas'ala ta tara at-tanbihu li rijhaniha bi jami'il makhluqat, fadakarwa dangane da yadda kalmar tauhidi take rinjaya dukkanin ababen halittu, inda za a tara halittun sammai da kasa a cikin sikeli, a dauko la ilaha illallah a sa a bangare ɗaya na sikelin da ta rinjaye su. Ma anna katiran min man yaquluha yakhiffu mizanuhu, tare da cewa da yawa daga cikin waɗanda ke faɗin la ilaha illallah gobe kiyama kuma za a ga mizanin sa yayi kasa saboda ayyukansa, ko saboda bai cika sharuɗanta ba. Al-asharatu mas'ala ta goma annasu ala anna al-ardina sab'un ka samawat, nasi kalar cikin hadisi da yake nuna yadda sammai ke guda bakwai, kasa ma guda nawa ce? Bakwai. Wannan hadisi ya nuna kuma aya ma ta riga ta nuna haka, Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin sai ce wa min al-ardi mithlahunna يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يدا sama take guda bakwai, kasa ma haka take guda bakwai. To amma sama tana guda bakwai, hadisi yazo yayi bayani, za a fara zuwa ta daya, sannan ayi gaba a je ta biyu, sannan a je uku, a araje kuma kowace tana da kofofin shiga. To ita ma kasa haka take, kasan farko ita ce wanda muke kai, sannan mai bi mata tana kasanta, sannan mai bi mata tana kasanta, har a je kasan karshe. Wata sama malaman suka ce haka ne, yadda sama take da rajat wata saman wata, to kasa kuma take da rakat, yani wata kasan wata, haka za a yi tafiya. Wadanda suka ce a'a, kasa guda bakwai, wannan fadin duniya da aka kasa shi gida bakwai, bangare kaza ya zanto yanayin kasar su daban, bangare kaza ya zanto yanayin kasar su daban, har aka samu guda bakwai, haka wannan suka ce. Al-hadiyata ashar mas'ala ta 11, haka ne ko? Anna lahunna ummaran, kasai da sammai akwai waɗanda ke rayar da su, suke rayar da su ne ibada, ma'ana suke rayar da sama da ibada, mala'iku su ne a cikin sama, ba kuwa abinda suke sai ne. Allazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa law yasjudun, kaga suna yawan su da suna tasbihi, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafsuduna, haka kuma halittun da ke cikin ta sai sun wasana tasbihi ga Allah, wa in min shay'in illa yusabbihu bi amdihi walakin la tafqahuna tasbihi. الثانية عشر مسألة تقوم شابه إثبات الصفات خلافا للأشعرية. أتكلم وانا هديثي منفهين تي تبتر دسفوكين الله سابان الأشعرية وان دسكي تاويل سفوكين الله. تو أنا أبين تنبايا أو أنا هديثي ني إن دمك تبتر دسفوكين الله ني. حديثنا أبو سيدنا القدري أديري إن أديتي بي baki bane ba, wani hadisi ne? Shi ne abinda wannan ya faɗa, baki bane ba. Hadisin Anas zai sai me? Ya tabbatar da me? Law ataitani bi, wannan al-ithyanul muqayyad ba al-ithyanul mutlaq bane ba. Law ataitani bi kaza bi ma'ana law ti'ita bihi, ma'ana qaddamtahu da qaddamtuka, wannan la yadullu ala sifatil ithyan. Sifatil ithyan sai dai ka neme ta a suratul baqara da suratul an'am da sauran hadisan da suka tabbata, amma banda wannan, saboda tan ya ce hal yanzu runa illa an ya'tiyahumullahu, bai yi ta adiya da ba ba, idan aka yi al ithyan bil ba ya zo mai anasta ta tadimu ce wa isa'uhu ba la yadullu ala sifa, ka bai tauna ne kyau hadisi itiban da yake yamtagi bi zalika wajha Allah, ya nuna Allah yana da me alwajh. To wannan kuma waɗansu za su iya tawili su ce alwajhu anan gudan ana nufin ridallahi, sai dai a gaskiya alwajhu sifa ne daga cikin sifofin Allah, yamtaji bi zalika wajha Allah, banda shi ba da hadisin farko wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu al kalima ba shine al kalam ba wal kalamu sifatun min sifatillahi kalima din nan mun fassara ta ita ce me kalmar kun fa yakun da ita ne aka halice wa annabi isa inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fa yakun ai shi ya fitowa zahiri wa kalimatuhu ashe allah yana da kalma wal kalimatu sifatun min sifati la khalqu min khalqi kaga a sha'ira ko sai ce kalimatuhu ba'ala khalqu amma kalimatuhu ko a wurin ahli sunna wal jama'a shine me kalamu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la badala li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim to ahli sunna wal jama'a suna tabbatar ma allah sifofi ba tare da tawili ba sabanin a sha'ira wanda suke tabbatar da kadan daga cikin sifofi su rushe sauran su tabbatar da sifofi guda bakwai shine as-sam'u da al-basaru da al-kalamu da al-qudratu da al-hayatu da al-ilmu da me al-iradatu sai su tabbatar da wannan su ce sun yarda wannan sifofi ne na Allah amma al-mahabbatu ba su yarda ba sifa ce ta Allah al-ghadabu ba su yarda ba sifa ce ta Allah bayan Allah ce wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum sai ce a'a Allahu ta'ala la yaghdab al-asafu ba su yarda ba sifa ne bayan ko Allah ce falamma asafuna in takamna minhum al-yadani ba su yarda ba sifa ce ta Allah bayan ko Allah ce bal yadahu mabsuutatani yumtiku kayfa wa ma qadarullahu haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi la akhadna minhu bil yamin sai tawilin sai a wannan mu bai yadda ba sai tawilin al yamin sai ana nufin al quwwa al yadani sai al qudra shine al yad al ghadabu sai iradatul intiqami al mahabbatu sai iradatul tawabi ko as-sawabu ko iradatul tawabi sai tawilin ana sunna wal jama'a kuwa suna tabbatar ma da Allah mahabba da al-ghadab da sauran su bisa ga sakelin fadin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay mun yadda Allah ta'ala yuhibbu wal insanu yuhibbu lakinna mahabbatal insani takhtalifu an mahabbatillahi mun yadda Allah ta'ala yaghdabu wal insanu yaghdabu lakinna hunaka ikhtilafun bayna ghadabul insani wa ghadabillah li'annahu ta'ala laysa kamithlihi shay ke nan ka riga ka huta
mana kudin dan
shine abinda ahli sunna suka mutsa ilzami suka ce idan kun ce al-yadu shine al-qudra ya zada ku bal yadahu musaddan suka ce qudrata mu ba mu so da tani qudran guda biye rasiya ta idan an ce al-ash'ariyya mutanen da ke da'awar bin abul hasan al-ash'ari wannan mun yi bayani ina jin adresin farko ko cewa wai abul hasan al-ash'ari dan haka ba sai mun maimaita ba yau الثالثة عشر مسألة قوم شاؤك أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان من قال لا إله إلا الله شو حديث إتبان قوم شاؤك إذا شاء أقول لكم قبول من إذا أبي يجي أقرأ hadisin annabi sai ya bani adam law ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan shine abinda hadisin annabi sai amma hadisin itiban shine ta inna allaha harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yamtaji bi zalika wajha allah yace in ka gane hadisin anas dan malik an gane ko da ka fahimci cewa fadin annabi cikin hadisin itiban allah ya haramta wuta wanda yace la ilaha illa allah bi zalika wajha allah abinda ake nufi annahu tarku shirki saboda me hadisin itiban ya ce Allah ya haramta wuta ya haramta wa wuta duk wanda yace la ilaha illa allah yabtaji bizalika wajha allah yanzu kila sai wanda yace fadin cewa fadin la ilaha illa allah da baki shi ake nufi da hadisin itiban duk wanda ya fade ta Allah ya haramta masa shiga wuta amma sai hadisin Anas dan Malik yace a'a law ataitani bi qurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ثم فهمت من قالها لا يشرك به شيئا يمتقي بذلك وجه الله تو شيني وند يكي حرم على النار با وين من قالها باللسان كداي با با تاله يا با شركا با ina fatan kun fahimta dan wadan sai su dauka cewa fadin ta da baki kadai shine zai tabbatar ma falalar a'a fadin ta da baki baya tabbatar da falala sai ka ne santi shirka a cikin mai ayyukanka ko da zaka yi ne kana furta ta a kullun ka fadi la ilaha illallah so miliyan daya amma in zaka fada ka kira wani ba Allah ba ka rantsa da sunan wani ba Allah ba har yanzu shirka kake baka fahimci ma la ilaha illallah ba da ka fahimci da baka yaka ba dan menene hadisin ya ce wanda yace la ilaha illallah yanzu kibi da kai wajen Allah sai hadisin annabi zai ce law ataitani bi qurabil ardi qataya da ace zaka zo mun da cikin kasa na laifi sun malakita ne sannan ka haɗu da ni sai ta mai la tushriku bi shay'a cikin duk abin da kai babu shirka kai ku kasar rantsuwa da sunan wani menene shirka ne kiran sunan wani in zaka faɗi menene shirka ne halin mummunci ne alladina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un duk dangin shirka kuma ka zo wanda abin da aka shirkanta ma kai dukkan duk inda zaka yi sako gaba ɗaya misali sai ka zo ba tare da shirka ba to Allah zai cika ma kasa da gafara to kai ko sai zan to baka cika wannan shirkin ba na barin shirka kawai ka furta la ilaha illallah ne da baki ina fatan kun fahimci abin da yake nufi idan mutum wajen cikawa yake la ilaha illallah sai in ya zanto a cikin zuciyarsa ya nuna duk abin da yake shirkan nan barna ne amma mutukar yana itikadin wancan abin da shirka ba ma zai samu shirka da la ilaha illallah الرابعه عشر مساله 10 تامل الجمع بين كوني بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله تامل الجمع كاي مي كراتو كلورا da yadda aka hada mana ababai guda biyu kasancewar annabi isa da annabi muhammad ko wannan su bawa yake a wurin Allah ko manzo ne da Allah wanda wannan shine abinda muka fada a baya muka ce tabbatar da ubudiyya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan zai zanto raddi ne ga wa ga masu guluwi suna daukar kai matsayin Allah tabbatar da kasancewar sa manzo ne na Allah wannan zai zanto raddi ne ga wa ga wanda suke ba sa ba annabi haƙƙin sa na kasancewar sa manzo ne sai zanto gaba daya raddun alal ifrati wa tafrit mun yi wannan abaya kuma mutane ne al-khamisata ashar mas'alata 15 ma'rifatu ikhtisasi isa bi kaunihi kalimatullah ka gane annabi isa yake banta da cewa shine kalimatullah ba wanda aka faɗi wannan irin sa aka ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam an gane ko as-sadisata ashar wato kasancewa sa bawa ne na Allah to kasancewa sa kalimatullah wannan fallace da Allah yake bance shi da ita kamar yadda annabi adam Allah yake bance shi da cewa ya halitta shi ne da hannunsa dukkan halittu Allah ya halitta su bi kaulihi kun fayakun amma annabi adam Allah ya halitta shi ne da hannayensa guda yace da iblis ma man aka an tasduda lima khalaqtu bi yadayya ba wanda Allah yace ya halitta shi da hannunsa guda biyu a duk duniya sai annabi adam shi yasa a cikin dogon hadisin nan hadisi shafa'atul uzma na ranar tashin kiyama bayan mutane sun garzaya sun je wajen annabi annabi adam abinda zasu ce masa kai ne wanda Allah ya halitta ka da hannayensa kuma yasa mala'iku suka yi maka sujada muna cikin sanne doka doki Allah ayi hisabi wanda zai tafi aljanna ya tafi wanda zai tafi wuta kaga da duk musulman duniya aka zasu ce wa annabi adam a wannan ranar kai ne ubangiji ya halitta ka da hannayensa biyu ma'ana wani keɓantaccen abu na fi nafi kare ina fatan kun fahimta kaga anan gurin akwai isbatul yadaini lillahi akwai isbatu cewa Adam ne kadai ubangiji ya halitta shi ne Allah ya saboda biyu banda shi ba wanda ya samu wannan mizan
as-sabi'ata ashar as-sadisata ashar mas'ala ta 16 ma'rifatu kaunihi ruhan min akwai falala domin yadda ka cewa akwai aljanna wannan zai sa ka zage dan tsaye wajen neman ta yadda ka cewa akwai wuta wannan zai sa ka zage dan tsaye wajen guje mata as-samirata ashar mas'ala ta 19 takwas sai ma'rifatu qawlihi ala ma kana min al-amali mun gane ma'anar me yake nufi da ala ma kana min al-amali da aka ce adkalahul jahun da adkalahul lahul jannata ala ma kana min al-amali al-ikruna mas'ala ta 20 ma'rifatu dhikril wajhi an ambaci ne al-wajhu aka ce yanzu jibi zalika wajhallahi hatta ta 19 ko hatta ta 19 mas'ala ta 19 ma'rifatu annal mizan lahu kifatani ganewa cewa akwai mizani ko mizanin ma har bangare guda biyu gare shi mizanin gobe kiyama duk da bamu taba ganin sa ba amma na da bangarori guda biyu nan azuba ayyukan alheri nan azuba mai ayyukan sharri akwai lokacin kuma da kai kanka mai ake za a dauko a dora idan an za ayyukan barnanka a nan gurin sai a dauko ka kanka mai a dora ka a kan sai da akwai hadisi da ke nuna haka. Haka kai da ayyukanka wa zai rinjaye wani. Abin da ke nuna haka hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud mutum ne wanda yake ba ya da girman jiki sannan siriri ne. Ya hawo itaciya dan ya karyo ko ya tsinko ƴaƴanta sai sahabbai suka gaishe kaurin sa siriri sai suka fice da dariya suna masa dariya. Min dikkati ta kai saboda siranta kaurinsa. Sai annabi ya ce yanzu kaurinsa guda biyu kuke ma dariya. Yace na rantse da wanda ya turo ni da gaskiya lahuma asqalu fil mizan min jabal uhud. Wannan kaurin guda biyu in an sa a cikin sikeli sun gudu san Uhud nauyi. Wannan ke nuna ake kai kanka a iya dora ka. Tun daga Abdullahi dan Mas'ud za a dora shi kaurin guda biyu kawai sun gudu san Uhud. Banda sauran jirgin jiki. Eh? A'a bari ke ba. Wato akwai mizani kenan da za a yi awan ayyuka. Wannan dole ne mutum ya yi akwai mizani tun da ayoyin Qur'ani sun tabbatar wal wazanu yawma idhin al-haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasaru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dole mutum ya yi akwai mizani sai dai in wani ya tambaye ka wani irin mizani ne, wani irin sikeli ne, na karfe ne, na tagulla ne, na zinari ne, sai ka ce duk nasu bai faɗa ba, ban san ba ko na menene. Ni dai na yadda akwai mizani tunda Allah ya ce akai, amma sinadarin da aka yi zinarin da shi katako ko azurfa ko tagulla ko bakin karfe ban sani ba, girmansa ban sani ba, amma na yadda akwai mizani kuma na yadda mizani yana da ɓangarori guda biyu, ɓangare na farko a zuba ayyukan lada, ɓangare na biyu a zuba ayyukan mai zunubi idan a ga wa zai rinjaye wani. Allah ya faɗa manzansa ya faɗa na ga faɗa. Wannan shi ne babin da ake so a babin al-iman. Akwai bambanci tsakanin mizani da kitabi. Mizani a wanzu ne shi ne awo, kitabi kuma kirge. Abin da ake nufi kitabi kirge ayyukan da kai sai a zo a tara su ana kirga yawan. Ba kiyamun laili, rana kaza ga watan kaza, ba ce da miskini, rana kaza ga watan kaza, ana ta kirgawa ɗaya, biyu, uku, huɗu, a tafi adadin don a nuna maka adalcin Allah. Ka gane yawan ta fuskar adadi, to sai a zo a ɗauke ta a ɗora a cikin sikeli. Don adadin su kuma ba shi zai sa kuma dole su nauyi ba, don wani aikin ya fi wani. Sai ka tara ayyuka goma don na lada ne in ka haɗa sikeli da wani guda ɗaya biyu rinjaye su shiga. To sai a yi maka kirge ta fuskar adadi, wannan shi ne hisabi. Sai a yi maka awo, wannan shi ne alwazanu, a sa a kan sikeli don a gane nauyi bayan an san adadi. Duk wannan ya dullu alame ala kamali adalillahi ta'ala wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan annuna ma Allah baya da nazari. Al 20 mas'ala ta 20 ma'rifatu zikrul wajh. A cikin wannan hadisi an ambata mana alwajhu cewa akwai alwajhu. To alwajhu din nan shine fuska, ana tabbatar ma Allah fuska kamar sai tabbatar wa kanka. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika fil jalali wal ikram. Shine alwajhu sifa ne daga cikin sifofin Allah. Akwai wanda suke cewa alwajhu anan gulin suka ce min babi itlaqil juz'i ma iradatu kulli. Suka ce a balaga akwai za a kawo wani bangare amma ana nufin duka, a kawo wani sashi na mutum ana nufin duka, ko a kawo bangaren abu amma ana nufin dukansa. An ce fuska amma ana nufin zatin Allah gaba daya. Sai su ce wa yabqa wajhu rabbika ay zatuhu, wannan tawili ne. Dole ka yadda Ubangiji ta'ala yana da alwajhu. Dan aya ta ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. An gane ko? Da haka wannan Ubangiji ta'ala yana da alwajhu, kamar yadda ya tabbatar kansa kuma annabi ya tabbatar cikin hadisi. To dai shin alwajhu dai irin nawa ne? A'a, laisa kamithli shay. Kasancewar ka tabbatar ma Allah fuska ba shi ke nuna ka kamanta shi da bayi ba. Kamanta shi da bayi wannan kuma sai in ka tsoro don haka a zuci. Amma ka tabbatar yana da fuska kamar yadda ya tabbatar a Qur'ani ko a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum bai tambaye ka yaya fuska take, sai ka ce ban sani ba, dan bai faɗi yadda take ba. Irin tawace ce. Ba ta kama da dukkan wani halitta, ba ta kama da dukkan wata fuska da ka taɓa sani ko za ka san ta nan gaba. Ba ya kama da dukkan dangin ababen halitta da alalai suka nufi in kai. Amma dole in yi daina da fuska duk da cewa na jahilce da kai. Wannan shi ne ka'idar ahlus sunna wal jama'a. Amma idan kai tawuli kake ai za ta ce, yanzu kana nufin Ubangiji na so ya ce mana zati, amma sai mana zaurance ya ce alwajhu. Dan kai ahlice ka ƙarshen zamani kai fassaran abin da Allah yake nufi. Allah ya kamata mutum ya gane kuskuren da ke cikin tawili. kuskuren da ke cikin tawili shine Allah ya saukar da nassi kuma yace innahu laqawlun faslun magana ce da rabe kuma yace tibyanan li kulli shay kuma yace qur'anin yana shirye kuwa in dai ka fahimce zai shirye da kai yace kuma bi lisanin arabiyyin mubin a bayyane kalala amma duk da haka kuma yana buƙatar sai ka tawili yanzu idan ka ce zahirin aya kaza ba shi Allah yake nufi ba yanzu anan gurin aiki bi ne akan ta ka rufe abinda Allah ya bayyana a fili kace ba shi yake nufi ba kuma yanzu muna bin ka baki ka kawo mana me yake nufi din kuma da kace mana kaza yake nufi bai ce kaza to waye ya sanar da kai cewa kaza yake nufi waye maka wahayi me ka dogara da shi yanzu in ka rufe na farko kace ba shi Allah yake nufi ba sai ka kawo wani kace shi yake nufi sai nazo ne tarayya da kai Allah ya kiyaye wajen cewa na yadda ka rufe ba shi yake nufi ba amma sai na kawo wani abin kifar abin da ka kawo ne mana sai shi Allah yake nufi ba wanda kake nufi ba wani yazo duk mu biye kare ta mu ya kawo wani abin sai duk ko biyan kariya kuke ga abin da yake nufi wa ita ya kawo da dan uwansa wajen rigima dan ba wanda yake wawa wanda zai fi mu wanda zai kawo da mu duka shine wanda zai ce ku duka ukun kariya kuke abin da aya take shine Allah yake nufi to wannan idan shi yana da ne hujja ita ce aya ku da kuka rufe zahirinta kuka tafi zuwa ga tawili yanzu abinda kuka kawo ma'anar ta biyu ana jin ku bakin wani aya ko hadisi kuka dogara da shi wajen cewa wannan ma'anar ta biyu yake nufi in la iya kaka dogara da molanka to kuma wancan shi ma ya ji ka zaki wajen molanka sai kawo naki wancan ya ga ka wancan ya ga ka sai ku yi sabani to idan kuka yi sabani kauli uku kauli hudu duk kun kyale zahirin aya wajen tawili kun yi tawilat guda biyar ko shida yau a cikin waye mai gaskiya dukkan ku ba ku da gaskiya wannan shine illan da ke cikin tawili illan da ke cikin tawili duk wanda ya rusa musulunci ta fuskar tawili nasara ta fuskar tawili suka rusa musulunci ta fuskar tawili suka kirkiro kristancin su to duk wanda ya halaka galibi ta fuskar tawili ke halaka Allah ya tsare mu ina ganin ma iya sabon babi kuwa eh ina ganin mu bar ta haka dan kullai idan muka tashi sai mu rinka yin babi da dai amma kuma mu kida rabin babi ne ga wani dan karatu ne rinka tafiya gare kaga daga sati na sama sai mu rinka babi daya tare da masail din sa kowane babi da masail din sa insha Allah ta'ala abin da muka fadana daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi mana assalamu alaikum wato dukkan tambayoyin da aka rubuto in dai na samu damar duba su gaba ɗaya to sai da ka ba da fifiko ne da tambayar da na san tana da alaka da darasin da aka yi sai da idan na biyo su a jerance ko da ban karasa su gaba ɗaya ba na iya rike wanda suka shafi darasin zuwa darasi na gaba amma wanda ba su shafi darasin ko ba zan ansa su ba sai in ba tambaya ko ɗaya su sannan in lokaci ya cika ba a ƙare su ba ba wani baki na cewa nan gaba zan yi bayani a kan su sai dai in an zo darasin su kuma a yi saboda galibi wani lokacin sai wani ya tambaya ya fitar da mu daga maudu'in mu shiga wani abu daban dan saboda tambaya ita take zama cikon darasi wani lokacin mutum zai iya faɗin abu a darasi a guje sai tambaya ta fito da abin ta ko idan mutum ya bayyana a gare ka yana aikata ayyukan shirka to menene hukunci akan haka ka gane mutum na aikata shirka abinda zaka yi shine kai masa nasiha ya daina shirka saboda galibi mutum na iya aikata shirka ya jahilci cewa ma shirka aikin da ke kanka a wannan lokaci sai kai masa nasiha ta hanya mai kyau yadda zai fahimce ka ba ta hanyar rigima ba kar ka ce masa kai mushriki ne idan ka ce masa kai mushriki ne shi kuma bai san wannan abin da ya shirka bane ba rigima za ku yi sai yanzu bari ka u fahimtar ka ba kuma ya kamata ka fahimci wannan akwai mutane da dama sun yi abubuwa lokacin annabi ga shi abin shirka ne amma annabi bai ce masa shirka bane ba da sahabban da suka ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ija Allah na zata anwatin kama lahu zatu anwat wannan hadisin zai zo nan gaba cikin wannan littafi an fito yakin hudayn hadisin abu waqid al-laythi yake daga cikin makwai sababbin shiga musulunci sai sa ga kafirai na daukan makamansu suna ratayewa cikin wata itaciya da nufin in an yi hakan za a samu nasara a wajen yaki sai su sababbin musulunci nan suka ce wa annabi ija Allah na zata anwatin kama lahu zatu anwat mu ma samar mana wata bijiya da zamu rinka rata yi makaman mu kamar yadda kafirai suke da irin ta mu ma dan mu ci nasara kaga san rata yi makami bikin bijiya da kudurin za a ci nasara in an yi haka menene kirka ne amma suka fada annabi cewa yi mana haka mu ma annabi bai ce bai tsinka kuke sai ce inna hasunan laqad kuntum kama qalat banu isra'ila li musa idza allana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun annabi ce kun mutafarki wanda sai gabace ku abin da kuka fada shine kwatan kwatan abin da banu isra'ila suka ce da musa yayin da aka kamar da su daga sirrin fir'auna in biyo ta wani kauye sai ga wadansu mutane na bautar gumaka sai suka ce da annabi musa idza allana ilahan kama lahum aliha mu ma samar mana wadansu yan gumaka da zamu rinka bauta musu kamar yadda wannan yan kauyen suke da gumakan su sai annabi musa ce innakum qaumun tajhalun ku har yanzu jahilai ne bai ce ba ku mushrikai ne bai ce ba innakum qaumun mushrikun sai ce innakum qaumun tajhalun haka annabi muhammad bai ce wa sahabbansa ku mushrikai bane ba sai yake nuna musu wato karancin fahimtar tauhidi ne sai suka yi wannan da haka idan mutum yayin shirka ta san musulmi ne kan raba kuma guje ba amma ga shina waɗansu ayyuka na shirka to ba ta ce masa kai mushriki ne abin da zaka kira shi ku zauna da kike masa nasiha wani abin nan da kike fa ga matsayinsa bai dace ba a ce kai musulmi kana yin wani ayyuka da zaka kai ka shirka to da haka ka ji hankalin mutum har ya fahimta ta hanyar nuna masa ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadakar da shi da sauransu da kwadaitar da shi zuwa inda ake karatu da sauraron wa'azi wannan duk aikin ka ne idan har ubangiji ya shirye shi to irin ladan da kake da shi yana da tarin yawa la ilaha illa Allah bika rajulan wahidan khairul laka min hamdan la'a kuma ba a gajiyawa dan ka yi yau yaki baya hana gobe ka maimaita bayan sati ɗaya ka maimaita kuma baya hana ka taimake shi wani lokacin da waɗansu ababai na buƙatar rayuwa wannan zai sa fahimci gaskiya kar ku ɗauka cewa dan an ba mutum kuɗi ya bar bid'a ya shiga sunna ko an ba mutum kuɗi ya shiga musulunci ya fita daga kafirci wa musulunci sa bai ba ko sunan sa bai ba duk wanda ya fahimta ba ya fahimta addini ba daidai ba ka duba Abu Sufyan ka duba Safwan ibn Umayya an zo yakin maka an bude maka annabi ke cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira Abu Sufyan dan ba zai musulunta ba amma saboda hikimar kira ta annabi Abu Sufyan na cewa shi kansa ina zai shiga yau ya gudu sai ya ana cewa wai wanda ya shiga gidansa ba ya tsira annabi na fara cewa da babban murya man da kala dara Abu Sufyan fa huwa amin shi yake mamaki duk da haka bai musulunta ba aka kama shi a matsayin ribatattun yaki aka tafi da shi har wajen yakin Hunain wadan sun ce an yi musulunta wadan sun ce a da aka je Hunain aka tara kayan ganima da aka samu mai yawa sai a ware da kuma kaza goma a kirin sai annabi ce a ba Abu Sufyan a ware wadansu annabi ce ku kara Abu Sufyan aka ba Abu Sufyan Safwan bin Umayya kima aka ba shi raƙuma a ba shi goma a kara goma sai da aka ba shi kusan raƙumi 100 a wannan yinin yace ba wanda na tsara a duniya irin annabi yace amma bai guje bai yana min kyauta har sai da na fi kowa kaunarsa da karshe ce ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka ko wanda sai da yayi zai shiga addini to sai a masa yayi fa ba yanda za a yi mutum ya shiga musulunci farko ka sai imanin ka imani Abubakar ba zai yi ba wani shi ko ya rade ma shi ai ba zai samu ba to ba yanda za a yi ka ce mutum ya shiga musulunci farko musulunci ya nuna a karatu yau da gobe ke sa ya nuna kai kanka ai ba lokaci ɗaya ba kake nuna karatu yau da gobe zai sa ka nuna kalai sai shigo ko dan kuɗi din ne amma kar ka kyale shi da jahilci sai ka koyar da shi karantar da shi da faɗakar da shi shi zai sa ya shigo dan kuɗi amma da kace sai niyya ta kalli haka ake bukata a musulunci saboda haka ko da mutum na cikin bid'a ya kama da ihsani da kyauta da menene dan ka dawo da shi suna ya halatta ko mutum na cikin kiristanci ko yahudanci da kyauta da menene da bashi aiki ya sa har ya shigo musulunci duk ya halatta har mu dauka wai wa'azi kadai ke tsire da mutane akwai wanda sai an ba su kuɗi lokacin da annabi ya wannan rabar raƙuman ga su Abu Sufyan da su Safwan bin Umayya manyan sahabban Madina su suka rika cewa ya gashi mun zo da mu aka yi balahira aka je ina amma za a zo a raba raƙuma ba mutane annabi ya tara su yace yanzu ko mutanen Madina ba kwa san kowa ya koma karkarar su da ƙauyen su da garken raƙuma ko ku koma da annabi cikin garin ku wannan bi muku dadi amma ku raƙuma ko ku tafi da annabi ungurku sai suka fashe da kuka da murna da daɗi ba abin da ya fi wannan daɗi a yanzu amma da ko sun damu kaɗan ne daga cikin suna cewa waƙar da kuntu fil harbi za su durai falam ota shay'an wa lam umna'i ga ni na zama ni ne bar dai a wajen yaƙi amma ga shi an zo da ban ganima ni ba zan ce an bani ba kuma zan ce an hana ni ba wato amma shi dan kaɗan kenan to da haka aikin ka shine fahimtar da ɗan uwanka musulmi da yake cikin shirka dan ya gane fahimtarwa kuma bil hikmati wal mau'izatil hasana idan an ce hikima ba ana bukatar laushi ko da yake da hikima ba a istikdamil uslubil munasib il makanil munasib ma'a mura'ati zartu zamani wal makan dole wannan shine hikima. Ya kasance ka yi amfani da hanya mai dacewa a daidai lokacin da ta dace, to shine hikima. Wurin da ya dace a yi zafi sai a yi zafi, hikima kenan. Wurin da ya dace a yi sanyi sai a yi sanyi, hikima kenan. Wurin da ya dace a yi kyauta a yi, hikima kenan. Amma dan sai su fahimci hikima shine kullun a lallaba, ba haka bane ba. Akwai wanda sai ka buɗe wuta zai fahimta, akwai kuma wanda baya buƙatar buɗe wuta, a hankali yake buƙata. Baya da halci abin faɗakar da shi za ka yi. Wancan ko malami ne, daga kai sai shi a tsoro sai ka buɗe masa wuta, ya san gaskiya ya kauce masa da dangan, ba buƙatar lallashinsa. Amma wancan ko zai shaka haka baki addini a birkice, ba wani rigima da za su yi, ko ya taso da faɗa sai ka nutsar da shi. Haka ake buƙata, wannan shine hikima. Shi ne tare da kiyaye zarfin zaman da zarfin makana, kowane gari da yadda ya dace kaiwa mutane magana, kuma kowane gari kila akwai ilimin da ya shahara. Akwai lokacin da ilimi kaza zai shahara a wuri kaza, duk ilimin ka in baka san wannan ilimin ba ka zo garin kai ba malami bane. Idan sun zo karatu karka dauka wai wannan karatun ya kawo su naka dai, a'a wanda suke da shi suke so su ji ka san shi ko baka san shi ba. In har ka san shi to ka iya ba su sabo ce, in baka san shi ba za ka bayyana ba. Idan ka samu taron haka dai kai ta jan muku tsara kai menene ta za su yi aya, wannan koran Qur'ani ne mutakar baka jan aya daidai. Amma in ka ja doguwar aya daga farko zuwa ƙarshe za a yi kafara ko ba san me kake ba. Yanzu an yi da zo abin da zaka faɗa. Yanzu sai an ka tarar da gari haddan Qur'ani ta fi yalwa a gare ba hadda ta sun shahara. To idan to ka kware a Qur'ani. Da an jima do abin da yake san aya ɗaya ka jawo biyar in ka san, to za a rikice da kafara kuma za a yarda da abin da zaka faɗa. Amma mutakar ka zo ayoyin ba ta jawowa kana ja aya tana jinka, ba za ka yi labari. Ina son ƙarin bayani game da yadda kake jawa wai Ubangiji na da hannaye guda biyu. Ba ni da ƙarin bayani sama da wanda na faɗa. Na kawo maka aya cikin suratul Ma'ida. Ubangiji ya ce wa qalatul yahudu yadullahi mazlula. Yahudawa suka ce wai hannun Allah marowaciyar hannu ce. Sai Allah ya ce gullat aydihim. Wannan munin addu'a ne gare su. A nan gurin ƙarya suka yi iri biyu. Ƙaryar farko suka ce Allah hannu ɗaya gare shi kuma ɗayan ko mai rowa. Sai Allah ce gullat aydihim, mummunan addu'a ce wannan akan su. Sai ce bal yadahu mabtutatani, ba hannu ɗaya ba gare shi biyu ne kuma biyun masu kyauta gaba ɗaya. Yunfiqu kaifa yasha, yana ciyarwa yadda ya so. Da haka ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce inna Allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, Ubangiji baya bacci kuma dama bai dace a ce yayi baccin ba. Hankalce ya ce da daddare yana shimfiɗa hannunsa, danwa mai zunubin rana ya zo da daddaren a karɓi tubansa, da rana yana shimfiɗa hannunsa dan mai zunubin dare ya zo da rana a karɓi tubansa a kowai da kofa abu da take. Yunfiqu kaifa yasha, Allah ya tabbatar a kansa Allah ya guda biyu. Ya tabbatar yana da yamin kuma la akhadna minhu bil yamin wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini. Abinda ake cewa shine dole ka daina da hannaye guda biyu, sai dai shin irin naka irin nawa ne? A'a, yaya suke? Ba wanda ya sani sai shi. Yaya saffar su? Yaya girman su? Launin su? Yaya suke? Duk wanda yace ma ga yadda suke ƙarya yake, dan Allah ga yadda suke ba, amma ya ce akwai su. Yanzu abinda yake wajibi akan ka akai namu yadda akwai su. In mutambaye yace yaya suke sai mu ce wannan Allah kuma bai sani da mu ta hanyar wa'ayi. Amma in muka kore muka ce babu su, yanzu kenan mun yi jayayya da abin da ake ya ce akwai su, mu mun ce babu. A antum a'lamu am la, ku da Allah din waye yake shi ya ce akwai ko kun ce babu. A antum a'lamu am la, ta kawo ne sai Allah ce wallahu ya'lamu wa antum, shi Allah sai sani, amma ku ba ku sani, me ku sani ku kuwa? Na ku dole ku tsaya akan abin da ya baku labari a kai. Ya ce akwai dole ka yadda akwai, amma bai faɗa ma siffar su ba, bai faɗa ma girman su ba. To wannan sai ka yadda baka san siffar su ba, baka san girman su ba, ka jahilci hakikanin su, amma ka yadda akwai shi. Ai anan gidan duniyar ka ma za a baka labarin wani gari ka yadda akwai shi, amma baka san hakikanin sa ba tunda baka taba zuwa ba, ko a hoto baka taba ganin sa ba, amma tunda an baka labari ka yadda akwai shi. Yaddar ka akwai shi, baka zuwa ka ce a'a ni ban yadda cewa akwai ba tunda ban taba zuwa ba, ka ga jahili. Idan baka taba zuwa ba kun ji ne zan dawo, za ka yadda ba? To haka ba za ka ce yau aini ba zan yadda Allah na da hannaye ba tunda ban san su ba, ta hanyar kafiya ce wannan kuma ya zama kirbe ke. Ku gane cewa ka'ida muhimmiya Ibn Taymiyyah ke faɗa, yake cewa al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi dhati, al-kalamu fi sifati far'un anil kalami fi dhati. Zai ma'ana wannan magana ma'ana wannan magana yace magana game da siffofin Allah reke ne na magana game da zatin Allah, magana game da siffofin Allah reke ne na magana game da me zatin Allah. Yanzu kowa ya yarda Ubangiji yana da me zati, amma kin zatin sa irin naka ne, irin nawa ne, irin nasu ne, zata kai ne a saboda me laysa kamithlihi shay, wannan shine hujjar da ka dogara da ita, ka yarda akwai zati amma nan take kuma ka yarda ba irin na kowa bane zaki ne shi kadai. To kuma dole ka yarda da rage shine me, ka yarda dole yana da siffofi, kamar yadda kai da yana da zati kai da yana da siffofi, kamar yadda kace zatin ba irin na kowa bane to haka siffofin ba irin na kowa bane shine magana. Amma idan kace ka yarda akwai zati amma kuma baka yarda da siffofi ba, matsayinka matsayin wanda ya tabbatar da gundugulan zatin da ba ta da siffa, ko dan adam ne kace na yarda akwai mutum gashi sunan shi Zaidu amma baya da hannu, baya da kafa, baya da kunni, baya ji, baya gani, baya magana, baya kaza, yanzu dan Allah wannan yaya kai dake? To sai kace Allah yana da zati dan baka iya cewa baya da zati, amma baka daina magana ba, baka daina ji ba, baka daina gani ba, baka daina iya san abu ba, yana iya kin abu ba, baka daina bayarwa, yana hanawa, yana da hannu, yana da duk abin da ka ce duk baka daina wannan ba, ka tabbatar da gundugulan zati da ba ta da siffofi. Yaban Allah kai kuma kun fice kai, ko kuma sai ka zo ka tabbatar da wani bangare na siffa ka rushe wani bangare, sai ka ce na yarda Zaidu yana da zati amma hannu ɗaya gare shi ba biyu ba, kafa ɗaya gare shi ba biyu ba, kunne ɗaya gare shi ba biyu ba, ido ɗaya gare shi ba biyu ba, ka tabbatar da wani sashi ka yi ne ka rushe wani sashi, yaman sa kai ko gudu kai ka waya ka tabbatar maka. To haka ne wanda kika tsaye yadda da sufofin nan guda bakwai, sun yadda da kudura, sun yadda da irada, sun yadda da asam, sun yadda da albasar, sun yadda da alkalam, sun yadda sufofi guda bakwai sun yadda da su, amma ba su yadda da sauran ba, kaga sun tabbatar da wani sashi sun yi ne sun rufe wani sashi. To da wata hujja ka tabbatar da wancan abin da ka faɗa wajen tabbatar da wancan shi ne za a kafa ma hujja take wajen tabbatar da sauran. Dai idan kace na yarda yana ji, yana gani, yana magana, amma ban yarda yana da hannu ba, ban yarda yana da irada, ban yarda yana da mahabba ba, ban yarda yana da sifa ta alqadar ba, ban yarda yana da kaza ba, ban yarda duk ka rufe sauran, amma ka yarda da asam da albasaru da alkalamu da alirada, ka yarda da waɗannan sai sai da kai to shikenan, ka yarda yana ji, ka yarda yana gani, me yasa kake yarda cewa yana da hannaye kamar yadda ya tabbatar wa kansa? Sai kace da ni to ai hannaye sifa ne na dan adam, idan nace yana da hannaye na sifa da Allah da dan adam kenan, dan haka nake yarda in yi haka. To ni kuma sai in ce da kai yo ai Allah dan adam ma yana ji yana gani, kuma Allah ne ya faɗa inna khalaqanal insana min nutfatin amjadin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, kuma inna Allaha kana sami'an basira, shi ma dan adam yana ji yana gani. Yanzu idan ka tabbatar ma Allah ji da gani, ka kwatanta shi da dan adam, dan haka sai ka kore masa ji ka kore masa gani dan kar ka kwatanta shi da dan adam. Sai ce a yo ai jin da na tabbatar masa daban da irin jin dan adam ne, ganin da na tabbatar masa daban da ganin dan adam ne, jin dan adam yana da iyaka, abin da yake kusa yake ji in ya nesa baya ji, ganin dan adam yana da iyaka, abin da ke gaban sa yake kusa ke iya gani, amma abin da ke bayan sa ko damun sa baya iya gani sai ya waiwaya, amma ganin Allah ko ina ne, jin Allah kuma yana jin komai ne, yanda yake jin sautin ka haka yake jin motsawar kifi a cikin teku, haka yake jin motsin gaiwa a cikin tabo, haka yake jin tsuntsu a sama, haka yake jin mala'iku a ko ina, haka yake jin karan fadowar kowane ganye dake saman kowace bishiya. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Sai ce yawwa haka nake so ni, to ni ma na yarda da wannan dadi a kanka, na tabbatar maka da hannaye da kamar yadda kake magana kanka, amma ba irin nawa ba, ba irin naka ba, ba irin na kowace halitta ba, samfurin hannun da shi ya baiwa kansa sanin yadda yake, yadda kai da jinsa ba irin na dan adam bane ba yana ji, ganinsa ba irin na dan adam bane yana gani, maganarsa ba irin na dan adam bace ba har yana magana kuwa wa kallama Allah Musa taklima. To haka duk na tabbatar maka sufofin da ya tabbatar wa kansa amma ba irin na dan adam bane, ka'idar ne da kai dai iri dai laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya duk ka'idar da yake dai yanzu ne na tabbatar da sauran ba da sauran zuciya na tabbatar ba da aya na dogara da hadisi na dogara kai da ka kore su da bai ka dogara kace ba ya da hannu sai nake to me yake nake da bali ya da kace ai kudura yake ne daga ina ka samu wannan fasara daga ofishin annabi ko daga ofishin sahabbai ko tabi'i kai shiru har duniya ta kai ba za ka iya kawo mun wani sahabi ko tabi'i ba ba ma annabi ba sai fasara aya da haka to waye maka waye dole kai in ku kin cikin musulman da suka rigaye ka annabi ko sahabbai ko tabi'i ko tabi'ina ko wanda ya fasara ayan haka za ka yi shiru dole ka ce akwai ko babu in ka ce akwai zan ce a ina a Bukhari a Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i cikin musulman Imam Malik Muslim ba za ka taba kawowa ba har sai rakumi ya fita daga cikin kofar allura ba kawo ba har sai ranan da zaki ya kawo baka kawo ba to dole ka ce eh ko babu idan ka ce eh akwai zan ce kawo to ka san babu sai ka ce a ba wani sahabi da ya rigaye ni to waye ya rigaye ka dole kila ka zama wani malami malami ka ce ai malam wani a cikin tafsiri ka zama ka zama malam wani sai in tambaye ka da malam wannan nan da ka ambata a dauke shi a sa sikeli ga sahabbai ga annabi ga tabi'ai ga tabi'u tabi'ina a sa sikeli waye fa wani tsoron Allah waye fa wani ilimi waye fa wani sanin abin da za a tafi da Allah da shi shi wannan malamin ji ya fi su ko su ne suka fi idan yace ya fi su kaga ya zama mahaukaci ba zan tsaya in cigaba magana da shi kuma ya zama wani ne daban ba abokin magana bane tabbabe ne yana bukatun a sake a turo dole yace sun fi shi yace dole sun fi shi ga sallama da ilimin annabi da sahabbai da tabi'an da gauta bi na ka kyale wannan malami ya yi kuskure Allah ya ce masa ni da kai mutane masa addu'a amma mu kama abin da annabi ya rayu a kai shi da sahabbai da gauta wallahi in ka ta an huta ba malamin da zaka yi wa haka wallahi sai ka kai ki bango ya rasa inda zai ka kai shi yasa da kika san zaka wani tambaya sai suka rufe kofar tambaya yanzu yadda zamu tsaya ku tambaye mu ku more ku rubuta wani ma har da bakar magana ai ko mun laucin magana ba za ka tambaye malamin ka ba yana can wancan sake dai sake in ka san a bangaren hannun hagu yake wallahi ba za ka tambaye shi ba dama shi ya rufe kofar tambayar ya ce duk wanda ya ce wace shi sa dan me to ba zai rabota ba har abada haka ce wa sallim al amra lahu la ta'tar wa law bi ityan al ata ila al qur yace sallama masa gaba daya kar ka ce dan me ko sabo yayi dalaki kai dai bika haka irin tarbiyyar da suka bayar kenan dan karka tambaye su sai in ka tambaye su zaka kore su in ba tsoro ba su bude jinin tambayoyi mana wallahi ba za su iya ba sun san za ka yi su bango su bude jinin tambayoyi kuma su baka hujja amma ba za su kai labari ba sai dai ka kasance a gaban su kamar ruwan gawa a wurin mai wanke ta ba za ka taba kai labari ko ba za ka fahimci addini ba kai shekara 40 kana bauta a karkashin sa ba za ka fahimci addini ba kuma duniyar da baka samu duniya baka samu lahira ba dan yana mutuwa duk tsufan ka ba kai ne zaka zama halifan sa ba sai wa dan sa ma'ana kai kamar an halice ka dan ka zama bawan gidan uban tun yana saurayi kake karkashin sa kake masa bauta kake masa hidima a gaban ka aka haifi yaya ka dauke su suka maka fitsari suka maka kaji suka maka amai ka tsaye musu majina uban ya mutu kuma su zo kuma wai kuma dole ka bi su kuma kai bawan gidan ne wai kamar da ubangiji ya halice su dan su yi shugabanci da shehine dama an halice su dan wannan kai kuma tun da aka halice ka an halice ka muridi ba yanda za a aikace gaba kai ma ka zama shehi akwai adalci a wannan in ka izan kismatun biza ina ga sai mu dace fa haka sauran tambayoyin nan da suka rage mun a hannu za mu tashi akan su a darasi na gaba sun da sun shafi tauhidi wassalamu alaikum wa rahmatullahi